Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tsaya tsayin daka wajen yin adalci domin dai dole ne a bar dan ƙasa ya zabi wanda yake so ba tare da wani kalubale ba a zabukan cikin gurbi da ma manyan zabuka dake tafi nan gaba a ƙasar nan. Masana siyasar tattalin arziki sun bayyana cewa dukkanin wata wahala da talaka ke fuskanta dalilin kayayyakin masarufi da bukatun yau da kullum ba su da alaka da farashin kayayyaki na VAT da gwamnatin tarayya ta ƙara. An yi kira ga 'yan siyasar jihar Kano da su dauki darasi daga irin yadda kalaman siyasa suka lalace ta hanyar yin amai da lashewa a tsakanin 'yan baka. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Kwarano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ta tabbatar ta yi adalci a zabukan cike gurbi da ke tafi cikin watan Janairun nan da ma sauran manyan zabuka da za su zo a nan gaba cikin wannan ƙasa. Shugaban da ya fayyace wannan buƙata ne a lokacin wata ganawa da ta wakana tsakaninsa da shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC wato Farfesa Mahmudu Yakubu da kuma babban sufeto na 'yan sandan ƙasar nan Muhammadu Adamu wanda bayanai suka ce sun je ne domin yi ma shugaban ƙasa ƙarin haske kan yadda zabukan 2019 suka gudana da ma shirin da aka yi na tunkarar wasu zabukan da ba a kammala ba a watan Janairu. Wata sanarwa mai dauke da sa hannun mai taimakawa shugaban kasar kan hakokin yada labarai Femi Adesina ta fito da bayanin cewa shugaba Buhari ya umarci hukumar zaben da ta tsaya tsayin daka domin ganin ta yi adalci tare da bin doka da oda a dukkanin zabukan da za ta gudanar ta yadda sakamakon zai zama karbabbe a wajen kowane dan kasa da ma masu sanya idanu na kasashen ƙetare. Sanarwar ta rawaito shugaban kasar na jaddada cewa dole ne kowane dan Najeriya ya samu damar kada kuri'arsa tare da zaben duk wanda yake so ba tare da fuskantar wani kalubale ba. Kuma dai dukkanin wannan lamari ya biyo bayan abubuwan da suka faru a zabukan da aka yi watannin baya cikin jihohin Kogi da Bayelsa wanda sakamakon bai zuwa mutanen kasa da cikakken imanin cewa lalle an gudanar da shi cikin tsafta ba. Hasali ma bangarorin al'umma da dama ciki har da na kasashen waje na zargin cewa an tafka magudi da kuma aikata manyan laifuka da suka saba da dokokin zabe. To amma sai dai kuma kalaman na shugaban kasa sun dauki hankalin masu hamayya waɗanda ke ganin me jiya ma ta yi ballantana yau domin a cewar guda cikin su Shamsuddinu Kura lakabin wakilin talakawa wannan lafazi kan nagartar sakamakon zaben daga bakin shugaban kasa wani salon wasa ne da tunanin dan Najeriya.
Domin a baya yayi makamanciyar irin wannan bayanin yace ayi zabe sahihin zabe kuma karshe ma yi wata kalma yace duk mutumin da ya dau akwati ko ita da hankali a gurin zabe a harbe shi. Kaga to abu na farko da shugaban kasa ya fara yi da ya je garin daura zabe aka tambaye shi idan wani ya ci zai masa congratulation yace ba wanda zai kansa zai wa kaga ya ba kansa zabe kaga ya rusu wacce magana ta tun a farko.
Waɗannan kurakurai da kake cewa an samu in gaskiya ne wata ila shi aka duba aka tattauna aka nemi mafita ba a burge ku ba duk da haka
ha wallahi ko kusa ko alama bai burge mu ba shi kansa bai burge kansa ba domin shi kansa in ya zauna zai dinga tunanin magana aya take a hannunsa ko aya take a mutanen Najeriya. Kana gani fa abin da ya faru a jihar Kogi duk duniya kasashen duniya sun yi Allah wadai da wannan abin karshe fa kana ji kana gani mace ce fa human leader aka banka mata wuta duk duniya tana ganin shugaban kasa ko fa da shugaban kasa bai nuna bacin ransa ga gwamnatin Kogi ba
bacin ya wuce a bincike waɗanda suka yi kuma a kama su a gurfanar da su wanda an yi
to ai an taba faruwar irin wannan makamanciyar wani case a Lagos mutun nawa ya taso delegation daga federal government suka zo suka bada hakuri suka rarrashi mai isa shugaban kasa bai dauke wa gwamnatin Kogi ko ice ya daina ma daga wayarsa ko ya daina kallon sa Abila da shi da gwamnatin Kano amma duk bai musu ba yan lelan su ne lokacin da duniya take kuka akan waɗannan mutanen lokacin yake dauko su zuwa kasashen duniya su yi masa rakiya.
da shi Shamsuddinu Kura wakilin talakawa guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC Najeriya. Najeriyar da lamuran zamantakewar al'ummar ta a kullum ake danganta su da yadda jagorori ke gudanar da mulkin jama'a cike da ayoyin tambaya kan yadda su kansu al'ummar ke zamantakewa da juna ta hanyar racin jubantar lamuran juna tare da assasawa alhalu da basu da alaka da mulkin gwamnati. Magana muke yi kan yadda kayayyakin masarufi ke tashin goren zabi da kuma alakanta wannan al'amari da mulkin da gwamnati ke yi ko kuma wasu daga cikin manufofinta. Wadda a kwanakin baya dai an ji irin matakin da gwamnati dake mulki ta dauka na karin farashin harajin kayayyaki da akan ce VAT, wanda shi ma wannan dalili aka gano ya zama sila na fakewa da agana daga mai wajen karawa miya gishiri cikin farashin da ya wuce kima ga abubuwan amfanin yau da kullum ga talaka. Wannan ta sa masana siyasa tattalin arziki ke ganin da akwai abin da ya shige duhu cikin tunanin al'umma kan zahirin dalilin karuwar wahalar da kuncin rayuwa akan talaka. Cikin tattaunawar gauta da Malam Muktar Salisu, dukkanin wata tsadar rayuwa ba ta da alaka da matakin gwamnati na karin wancan farashin harajin kayayyaki.
Shi wannan VAT din kwata-kwata wani abu ne wanda bai shafi talaka ba kai tsaye, ba dan kuma duk abin da yake wajibi a rayuwa wanda za a yi rayuwa dole shi babu haraji akan shi ko menene shi, sai dai idan shigo da shi za a yi. Saboda haka kar a fake da wannan ita ƙara-ƙaran farashi a ta linkin mutane da wannan, kamar yanda ya faru a baya gada ce ta kare tsaka a Niger State lokacin August shekara 4 ta wuce, amma gadan nan da ta kare sakamakon duk kayan da ake kawowa daga Lagos zuwa nan Kano ya tsaya a sati daya, komai sai da linka kudinsa, ba abin da bai canza farashi ba. Kuma farashin dauko kayan ma yana 250,000 lokacin ake kai kaya daga Lagos zuwa Kano, amma sai da ya koma 500,000, ma'ana komai aka caccanza. Amma sakamakon wannan ƙarin canjin da aka yi har yanzu fa yana shafar mu, dan bread a wancan lokacin suka zanga-zanga suna sai da bread da yake kuma 200,000, sai da kuma 300,000, ma'ana har yanzu fa kayan sun koma, flour sai da koma 18,000, suga ya koma 18,000 maimakon 10,000 ba a sati daya. Shi kuma batun da na ga ya ma duk abin da ya shafi ilimi, ya shafi lafiya, ya shafi abin da duk za a yi abinci wanda ya shafi dan adam zai ci dan ya rayu a Najeriya. Kai basali Buhari lokacin da yazo ji jawabi na 1 ga watan da ranar Najeriya ta samu inci, yayi cikakken bayanin abubuwan da za a ba VAT, yayi magana VAT kuma abubuwan da za a yi VAT sun kai kala 30 babu VAT. Ko yanzu kai Google, in ka hau Google VAT exempted goods and services zaka gani sun fi kala 30 duk ba haraji akan su. Amma mutanen yan kasuwan mu ji tsoron Allah, mafi yawanci sai mu siyasantar da komai, sai yazo a dinga komai a dinga ko Buhari alhalin babu wannan
su shugabanni, babu wata rawa da za su taka akan al'umma mabiya, duba da ana ta kuka da radadin halin rayuwa da ake fuskanta.
Ai duk abin da za a yi a mulkin siyasa mu irin tamu, idan tunda muka rushe wa amana, muka rushe gaskiya, muka rushe kishin kasa da kishin al'umma, to ba abin da zai tafi a kasar nan tamu daidai.
Malam Muktar Salisu kenan, guda cikin masana siyasar tattalin arziki a Najeriya. Komawa kan wacce magana ta zabukan cike gurbi da za a yi nan da wasu kwanaki, ko da a jihar Kano idan ba amanta ba akwai bangarorin da kotu ta yi umarnin sai an sake gudanar da zabuka, cikin su kuwa har da Tudun Wada da Doguwa, wadda gabanin lokacin kada kuri'ar yan siyasar yankin ke kokawa da salon wakilcin da Alhassan Ado yayi musu a baya, tare da burin samar da canji. Cikin masu irin wannan buri cike da damuwar halin da suke ciki akwai Shaibu Alkasim mai nama na ruwan tabo,
dan majalisar da aka rabe ka tafi shekara 10 a iya daga 2015 zuwa 19 muna da estimation din kudin da aka bashi naira miliyan 300,000 domin a zo a aiki a Tudun Wada da Doguwa.
Wace shekara zuwa wace shekara?
Daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2019 shekara 4 an bashi naira miliyan 300,000 ya aiki a Tudun Wada da Doguwa, amma mu ba mu gani a kasa ba. Yau idan ka zo ka dauki gari na na ruwan tabo,
amma wannan ko anya ba za a ce adawa ce
take maka ido ba,
duk waɗannan ayyukan da ake ta yabawa cewa yaya aiki kana ganin mai
hujja in ya musa ina da shi a rubuce. Yanzu duk abin da yake a media ba abin da yake buya, kowa duniya ta sani. Idan ka zo ka dauki yankin na daga ruwan tabo, ba ma ni kadai abin ya shafa ba, duk wanda yake area yankin arewacin Tudun Wada abin ya shafe shi. Abun kunya, muna da ƴan majalisu, kana da gwamna, kana da dan majalisa mai ihu a sama, kana da wannan Abdul Iliya kenan. Amma ka duba hanya wai a ce gada wacce babban hanya ce, wai sai talaka ya zo da buhunya shi, jama'a da garmuna da menene wai an zo za a ciki a samu hanyar da mutanen yankin za su bi, ko kuma har shi zai zo yake fraud yana neman mutane da za su zo zaɓe wannan taɓarɓarewa Tudun Wada Doguwa, in har aka yi haka taɓarɓarewa ta ƙarshen ta kenan.
Matashi Shu'aibu Alkasim na ruwan tabo daga mazabar Jan Dutse da ke karamar hukumar Tudun Wada. Wata kilburin da waɗannan mutane ke da shi ta fuskar wakilci ya hada har da ganin irin haɓɓasa da sabon wakilin karamar hukumar birnin Kano Sha'aban Ibrahim Sharaɗe ke yi, wanda a kwanakin nan muka ji rukunin wasu mutane da ya samarwa aiki a matakin gwamnatin tarayya sun je masa ziyarar godiya da kuma fatan alkhairi.
godiya bisa karamci da daukaka da dama da Allah ya sa muka kasance a cikin samun aiki wanda dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar birnin Sha'ban Ibrahim Sharada ya samu mana akalla mu bakwai aka samu mana wannan aiki hakika wannan abu ne wanda zai bunkasa rayuwar mu wanda kuma ba za mu taba manta wannan abu a cikin tarihin rayuwar mu gaba ɗaya ba amma da dukkan mu duka mu godiya kuma mu fatan alkhairi kuma sauran ƴan majalisu irin sa muna fatan za su koyi da irin wannan ayyukan alkhairi musamman gina dan adam da kuma gina jama'a da jaha gabaki ɗaya
raba bakin wakilin waɗannan sabbin ma'aikata sai maka ji shi ma honorable din da kansa ya fara magantuwa yana mai cewa damar da waɗannan mutane suka samu dauki ne daga Allah a dan haka shi ya kamata a godewa tare da rike amanar ayyukan da aka samu shi kuwa a gurin sa nauyi ne kurum ya sauke na daga cikin alƙawuran da ya dauka gabanin zabe
fahimta ta Allah subhanahu wataala za a godewa domin shi muka nema taimakon shi ya bamu wannan dama ba dan mun fi kowa ba ilimi ba dan mun fi kowa sanin Abuja ba dan mun fi kowa shekaru ba a'a dan muna sha'awar mu hidimta ma al'umma akan abubuwan da muke ganin cewa zamu iya bada gudunmawa lokacin da muka samu nasarar nan muka ci gaba da neman taimakon ubangiji akan watan niyya da alƙawarruka da muka Allah ya tabbatar da su a cikin abubuwan da muka alƙawari shine samarwa da mutane ayyukan yi da kuma samarwa da mutane ilimi gurgudo ko kuma akan abin da ya shafi harkar lafiya ko jeje nan Faruk malami ya tura mini halin da asibitin Sharada yake ciki ko muna ci gaba da kokawa da karamar hukuma da take kokarin za ta yanka muna tabbatar musu idan suna da wannan sha'awar su daina in ba haka ba wallahi daga nan har Supreme Court akan mu tabbatar cewa ba mu bari an kwace filin da ya kamata a can inganta asibiti ba an wulakanta shi
Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada kenan wakilin karamar hukumar birnin Kano a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya irin wannan dauki da alama shine mutanen yankin Gobarawa suka rasa kuma yasa a kullum suke kokawa da neman tallafin masu dama kowace iri ce cikin kalaman Bashir Alhatu Dr. Fion ya ce koda tararruka da suka shafi ci gaban yanki ba sa ganin fuskokin manyan wannan yanki illa dai masu kishi da ba su da wata dama koda a mulkin siyasa
yabawa al'umman yankin mu sakamakon wani taro da ake yi na shekara na wata kungiya ta tushe daya Gobarawa ƴan mata kofar ruwa bi wannan taro yayi kyau sosai dan an zaburar a gurin taimakawa yara yanda za su ilimin su zai habbaka da kuma ci gaban waɗannan yankuna amma abun mamaki da na gani shine mutane da yawa masu kishin unguwa sun zo kamar irin shi Captain Yadudu su Sharu Adam na jam'iyyar APC kuma wasu daga wasu jam'iyyin ma amma akwai waɗanda da yawa waɗanda ya kamata su zo irin masu hannu da shuni da sauran mutane dan su taimakawa talakawa da sauran ba waɗannan yaran akwai marayu da mutane marasa galihu kullum muna ta kokarin ya za a yi yankin ya ci gaba amma kullum su mun fahimci kamar su suke maida mana abun baya
wannan yana nufin da manyan yankin naku ba sa kishin ci gaban al'ummar ku
gaskiya gaskiya da alamun haka sosai akwai masu mukamin siyasa ma da kuma masu hannu da shuni da sauran al'umma waɗanda duk ya kamata a ce a irin wannan taron da ake yi dan al'umma ya kamata a gansu a gurin ba sai lokacin da bukatar kansu fa ta tashi ba sannan su dinga zuwa gurin mutane kuma suna nuna kansu
waɗanda gwamnati ta dauka ta bawa mukamai kana nufin ba sa yi taimakawa wajen hidima a yankin naku
gaskiya yawancin su ban gansu a wannan taron ba ai shigowa cikin al'umma shi yake nuna kana tare da su kuma zaka iya taimaka su
kana da tabbacin an gayyace su
gaskiya an gayyace kowa
matashi Bashir Alhatu kenan daga kungiyar We Stand For Gobarawa a karamar hukumar Dala su kuwa mutanen Ungugu jiwa muka yi suna kokawa ta bakin Hussaini Muhammad Inusawa da salon wakilcin da aka yi musu har ma yake cewa sun dauki darasi da irin kuri'un da suka bayar a baya
muna so mu ga son dan majalisa a karamar hukumar Ungugu kuri'ar da suka samu a baya mun yi kuskure 2023 ma ba abin da za su samu babu abin da suka yan karamar hukumar Ungugu yanzu kuma zai dawo ya ce za su mai da kuri'un da suka bayar a baya akwai wuta da aka tire a mazaɓar da kunya gaba daya a cikin sahara sa kowanne dan majalisa da zai iya zuwa ya bada wannan kuɗin a gyara muna jan hankali da yan jam'iyyar APC da su san yan karamar hukumar Ungugu suna tana da duk abin da suke yi babu wata kuri'a da za su sake samu a Ungugu
to amma yayin da Hussaini Muhammad Inusawa yake wannan batu su kuwa mutanen karamar hukumar Bagoyi shigowa suka fara yi domin yin godiya ga shugaban mulki na wannan yanki nasu inda honorable Siraje Ismail Kansalan mazabar Kwajale ke ganin dole su kara wa shugaban karamar hukumar tasu kwarin gwiwa kan ayyukan alherin da suka ce yana yi wa al'umma
musamman mazabata ta Kwajale da take kusan koma baya a gwamnatocin da suka gabata na baya wanda ayyuka waɗanda muka samu a wannan gwamnati na farko Alhaji Ino zan iya danga da abin da zan yi alfahari ga abin da ya fara faranta al'umar yankunan mu rai musamman wannan hanya da ta taso daga kwanar kiyawa ta taso ta zo mazabar rimin dako ta shigo mazabar kwajale za ta hade da karamar hukumar tofa wannan abu yana ɗaya daga cikin wanda al'umma suke alfahari da shi abu na biyu sai harkar ruwa na sha wanda ni kaina mazabata ta kwajale garin taura sun samu sola wanda take waɗansu al'umar ma kansu suna taso suna da kusa da wannan sola sakamakon su yi gini su samu ruwan sha waɗanda daga garin sabon garin dogara kansa nan suke zuwa suna samun ruwan sha abun alfahari ne a gare ni dole ne in godiya ga mai girma shugaban karamar hukumar Bagoye Alhaji Ino Zangina Dangada akan abubuwa na alkare da yake min bayan tuka-tuka na samu tuka-tuka sun kai guda biyar a wannan yanki nawa
amma yabawa kake ga waɗansu daga cikin mazaban amma mafi yawa suna kokawa da batun rashin hanya din da kuma rashin ruwa a wannan yanki na karamar hukumar
to gaskiya a yanzu babu abin da zamu ce da wannan shugabanni namu sai godiya sakamakon baya ba a samu kamar haka
Honorable Siraj Ismail kenan kansilan mazabar Kwajale dake karamar hukumar Bagwaye haka malamarin yake ga Sulaiman Abdulkarim lakabin gyara harka daga Garku wanda ya leko yana yabawa shugaban karamar hukumar Guri ta jihar Jigawa kan shi ma ta sa nagartar ta jagorancin jama'a
aikace aikidan da Sulaiman Musa Kadara yake karamar hukumar Guri ya shimfida kwalta hidace iyakarsu da Bauchi ya gyara gidan hakimi na karamar hukumar Guri ga ya tabta ta matasa ya yi rumbuna ya zuba musu tabarmi kuma aikace aikidan Sulaiman Musa Kadara yake saboda haka mu kun magaca ya kamata mu zo mu sanar jama'a ga irin aikace aikidan Sulaiman Musa Kadara yake don mutumin ne mutumin kirki jajircen mutum a tarihi a karamar hukumar Guri ba taba samu dan mai zama wani mai aikace aikace irin Sulaiman Musa Kadara ba saboda Sulaiman Musa Kadara din nan in aka ce yau gahi sallah ta zo raguna yake sai kulayen na cikin jeji da yan cikin gari haka yake zuwa yazo ya raba musu ragunan saboda harkar sallah
naji kana ta yaban ayyukansa ban ji ka ta bangaren ilimi ba
bangaren ilimi yana nema matasa ilimi da kuma sama matasa ayyukan Sulaiman Musa Kadara amma dan sai yana deputy speaker dan mai karar dan mai yalo kowa yazo ina sauraron sa saboda ka Sulaiman Musa Kadara a tarihi na karamar hukumar Guri ba taba samun dan mai yasa mai aikace aikace ne da Sulaiman Musa Kadara ba ta lokacin ambaliyar ruwan nan karki soke ga ina hankalin sa itahi da ambaliyar ruwan nan yazo ya samu a cikin garin Kadara
to me ya kawo wa al'ummar wannan karamar hukuma ta Guri
ya talafa musu da barguna da abinci abubuwan na more rayuwa
Sulaiman Abdulkarim gyara harka dan siyasa a karamar hukumar Garku da yake dai batu ake yi na ci gaba da kawo ayyukan alheri ga jama'a ko da karkashin manufofin gwamnati shi ma sabon MD na hukumar tafiye-tafiye da yawon bude idanu wato tourism Honorable Yusuf Ibrahim Lajawa mun ji yana fayyace wasu daga cikin nasarori da suka fara samu karkashin wannan hukuma ta sa
wuraren da suke karkashin kula wannan hukuma da kawai a zona suke kara zabe irin su wuraren hotel wuraren cin abinci wuraren masu shirya wa mutane tafiye-tafiye da sauran makamancin su dai duk da ba su da izini to yanzu alhamdulillah mun samar da wannan lasin kuma bayan mun samar da shi yanzu mun fitar da abin da ake kira ka'idojin gudanar da irin waɗannan sanayoyin a Kano misali yanzu kaman ka dauki gurin da ake cewa masoki bangaren gurin da za a ce hotel daga wannan shekarar nan wanda muka shigo yanzu gwamnatin jihar Kano ta haramta wa dukkanin wanda yake sana'ar hotel iyale kananan yara ko namiji ko mace wanda ya gaza shekara 18 gwamnatin Kano ta haramta wa mai sana'ar hotel ya baiwa irin waɗannan yaran masoki in ba tare da ainihin iyayensu ba an gane shan giya ko sayarwa an gane shan kwaya ko sayarwa an gane shan wiwi ko sayarwa kuma an haramta duddai wani abu wanda dokar ƙasa ko addininmu ya haramta a nan Kano na wannan abin to an haramta duk irin wannan mai wannan sana'ar ya yadda ya bar irin waɗannan mutanen su sauka ainihin hotel ɗinsa
Honorable Yusuf Ibrahim Lajawa kenan MD na hukumar tafiye-tafiye da yawon bude idanu ta jihar Kano shi kuwa matashin dan siyasar nan Nasu Maila da ta kai baban Naira ɗeta ya liko ne yana martani ga wasu kalamai da wani shugaban karamar hukumar tasa ta Nasu Maila yayi da yake ganin dole ne su nusashe shi kuskuren da yayi cikin wannan lafazi
naji tsohon shugaban karamar hukumar Nasu Maila Malam Dan Haido yazo yayi maganganu mu muna girmama ka amma wannan ba zai hana in mun ga kai kuskure mu fito mu gaya ma ba
maganganu ya ce
mi yayi maganganu akan siyasa da ta shafi Nasu Maila ta kai amma mu abin da muke so isani shine cewa ba kwarewa bace dan majalisar tarayya ka debi babura ka bawa kamsuloli domin kamsulolin nan suna da albashi suna da allowance amma idan ka bawa talaka ɗan dangole to mutane za su yi alfahari da wannan abin da yi kuma abin da yake sake bani mamaki da yake magana akan Kawu Sumaila. Kawu Sumaila nan ni ina ga koda kowa zai zo yi masa magana a Sumaila ta kai. Kai bai kamata ka zo kai magana akan Kawu Sumaila ba domin ya taimake ka 100%.
Ya maimi.
Shi ya san abubuwan da yi masa. Kuma magana raba babura ba wannan magana ake ba. Ni kaga dan kwankwasiya ne front and back. Amma na san cewa Kawu Sumaila a lokacin da yake kan mulki tsakanin ta kai da Sumaila ya raba motoci sun fi 100. Kaga ba magana babura ake ba. Magana ake cewa wannan dan majalisar bai zo ta halaccacciyar hanya ba. Kuma ina tabbatar maka section 280 stroke 30 bai ce a rantsar da wannan dan majalisar ba. Wace doka ce ta ce a rantsar da wannan dan majalisar? Ba shi ya ci zabe ba. Kawu Sumaila ne ya ci zabe. Kotu ta ce Kawu bai cancanta ba. Siraja Idris Kanawa shi ya kamata a rantsar.
A lokacin da baban Naira Beta yake wannan magana, shi kuwa masu babu caranci ya leko daga Kumbutsu, yana cewa yanzu a wannan yanki nasu babu sauran ƴan kunji-kunji. Hasali ma jagorancin Mustafa Hamza Bahari Bakwana ya saita komai da haɗin kan dukkanin mabiya.
Haɗin kai ya samu ba magana wane ko muna gode wa Honorable Mustafa Hamza Bahari Bakwana inda ya rungumi shugaban karamar hukumar Kumbutso suke tafiya tare babu ƴan kunji-kunji domin shi bai cika daukan mazuga da munafinci ba. Muna kira ga mai girma dan mai sa tarayya na karamar hukumar Kumbutso ya ƙara jajircewa inda yake kokarin hada kan ƴan jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbutso koda kai mai laifi bai cika damuwa ba domin ni dinnan ba wanda ya kai ni shahara gurin rigima da Maniru da Bakwana a yanzu dinnan su suka aminta komai ya wuce ya isa hujja
a to tsaya sun gyara wancan abin da kake hamayya da su goda ma dan aljihun ka kake
sun gyara mana magana ni kin su daga shi jagoran da Bakwana ko dan majalisa Admaniru inda wanda na karbi naira 200 sa dan daina rigima da shi yazo ya fada
ma dan kyautatawa ba
ai sai ka an ce da kai yanzu Bakwana ka ce baya kyautatawa Maniru ka ce baya kyautatawa kuma shugaban karamar hukumar kum ai baka sani ba ai shugaban karamar hukumar Kumbutso shine shugaban al'ummar karamar hukumar Kumbutso kullun ƙoƙarinsa shine hada kan al'ummar karamar hukumar Kumbutso ya fidda su kunya ba tare da nuna wani bambanci ba.
Madashi masu bahu caranci kenan dan siyasa a karamar hukumar Kumbutso. Yanzu kuwa za mu leka ofishin MD na hukumar Karuta ne domin jin wata ziyara daga mayar kungiyoyin direbobin adaida ta sahu suka kaiwa shugaban wannan hukuma har ma jagoran su Alhaji Mansur Tanimu ke yin jawabi.
Wannan registration da aka yi suna cewa sun gode an ji dadi amma ga wani sako da muka zo roko ne. Na farko akwai waɗanda ba su riga sun yi wannan register ba. Waɗansu ba su yi bane ba dan ganganci ba sai dan waɗansu lokacin da aka fara registration din nan waɗansu ba su ma garin nan. Sannan waɗansu kuma an samu lalurai na rashin lafiya ko na ƴan uwansu wanda a wannan lokaci ba su samu sukunin yi ba. To duk gaba daya sun turo mu mu bada wannan sako mu yi wannan roko. Sun ce mu roke ka a taimaka da ganin cewa kuma a yin ma register din an samu dan matsaloli su ma kansu masu kafi din an cinye wajen sati daya kamun a samu daidaito su ma su fahimci abin wanda yasa didde ya zamana ya kawo waɗansu ba su samu sun yi ba. Mai girma MD da yanda kake gani waɗannan ƴaƴa namu ne kuma ƴaƴanka ne ana neman alfarmar a buɗa a samu lokaci a sake budewa domin waɗanda ba su shiga ba su samu su shiga su ma su yi wannan register.
Rama bakin Mansur Tanimin sai muka ji shi ma Honorable Baffa Babba dan Agundi na yin nasu tsokacin.
Na so ku sani ku fahimta da cewar duk hukuncin da aka ji mun dauka hukunci ne da sai mun sanar da gwamnati an yi shawarar ga abin da za a yi an kuma bani umarnin aikin da zan yi shi nake yi ba radin kaina nake yi ba. Saboda haka mai girma gwamna in Allah ya yarda kafin ya dawo dan da a tsarin da muka yi yau za a fara saka trackers girma gwamna ya kaddamar kuma gashi bai dawo ba har yanzu. Ina ganin za mu yanke al'amarin saboda ba na so a dinga cewa za a yi kaza ba a yi ba. To da ranar 10 ga wata nan da kwana 3 kenan Allah ya da dukkanin kungiyoyi za mu kaddamar da fara sakawa a nan kuma sannan duka kungiyoyi za su zo su karbi na waɗanda suka yi a ba su kayan su a saka musu a ba su permit da ID cards dinsu wanda kuma in gwamnati ta amince a sake budawa wasu su ci gaba da yi zan dawo sanar da ku kuma a ba da damar.
Honorable Baffa Babba dan Agundi kenan shugaban hukumar Karuta a jihar Kano. A nan kuma Aminu Muhammad Adam ne ya leko cike da mamakin yadda lamara suka lalace a tsakanin ƴan siyasa da ke magana a kafafen yaɗa labarai ta yadda ake yin amai ana lashewa wanda a cewarsa hakan zubar da kimar siyasar nagarta kenan da ya kamata a kawo ƙarshen sa.
Kalubale ga kungiyar Gauta Club domin magana ta gaskiya kun rushe baba dan binni kuma ku kun zo kun gaza shi ana turo yara sun sun lalata sabgan nan. Yanzu misali kwana-kwanan nan wani yaro ya zo wani samtin gada izo yake da awa akan dan majalisar su yake cewa baya kaza baya kaza kuma kwana kadan yaron sai ya sake dawowa kuma psychologically in ka ji wannan kai ka san yaron ba karatun sa bane
ba ka gani su kansu suna cewa ba su bincike bane ba suka zo suka yi magana sai yanzu da suka bincika suka ga gaskiyar magana da suke faɗa
ba hujja bace ai idan adawa ce ai iyayenta ne mu amma ba a zo a kalubalanci mutum dan ya hana ka kayan sa ba yanzu misali wani abu ne yake faruwa mutane ne kawai yan tamore suna kan kujerar roba suna dirkar shayi idan a'a wani abu ya saba mu bukatar su sun boye ƴaƴan su karshe kuma sai su dauko ƴaƴan mutane idan kuma ta baci sai kuma a zo abin ya kare akan wannan yaran
Aminu Muhammad Adam kenan dan siyasa dake jagorancin hamayya a Gwalan jihar Kano gaban mai sallama mai girma kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi na jiha Alhaji Murtala Salagaru na mika farin cikin sada godiyar sa ga ƴaƴan kungiyar yaki sai da komanda Buhari Ganduje Youth Enlightenment bisa gudunmawar da suka bayar ga tafiyar jam'iyyar APC a jihar nan har izuwa wannan lokaci sannan kuma kwamishinan Alhaji Murtala Salagaru ya bada sanarwar rushe kungiyar yaki sai da komanda Buhari Ganduje nan take bisa jagorancin shugaban kungiyar Ibrahim Makwarari sanarwa ce mai dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kananan hukumomi wato Faruk Gali Masanawa
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayu Khalid Shatima Adam Suleiman da Umar Suleiman Ibrahim Isaac dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a